يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مداك سنتوا تارا دكوا تكون وني صاب شرنا فتوى رحمة شرن دكم باكو داما دومو ايكو دا تنبيونكو واندا سكشافي ارين درايوا زوا غمالا دومن سام مفتا كما زاكو يانفان دا حيوان دا اكا سابا دي وجن ايكو دا ساقوان تنبيون ناكو wato sakon text akan 081 89 85 60 da kuma 080 55 44 413. Sai kuma sakon WhatsApp akan 0703 360 4455 ko kuma cikin addressin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma da dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kullum lokaci muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyinku. Ni kuma sunana Anas Ajir Sasan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jiya mun yi magana akan maganar Allah subhanahu wata'ala da kuma hadarin yi wa Allah subhanahu wata'ala ƙarya. To yau za mu yi magana akan hadarin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya, kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda yazo da shi yayi wa al'umma sa bayani, to wannan abu ya zama addini, gaskiya ya zama addini, kuma koyaushe za a bauta wa Allah da wannan abu tun daga lokacin da ya wannan bayani har zuwa alkiyama ta tashi. Saboda haka sai ya zama na yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba daidai yake da yi wa kowane mutum ƙarya ba. Ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hatsari ne, ita babba, malamai sun ijimai akan haramun ne tun yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, har ma wasu daga cikin malamai suka fi akan kafirci wanda zai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da gangan, duk da cewa dai maganar kafirta shi ba ita ce mafi rinjaye ko mafi inganci cikin maganganun malamai ba, amma an samu wanda ya faɗi haka. Abu Muhammad al-Juwayni ya faɗi wannan, wasu kuma sun goya masa baya. Amma dai maganar haramci cewa tana daga cikin manya-manyan kaba'ira, to wani abu ne da malamai suka ittifaki a kansa, har ma suka tattauna game da mutumin da ya tabbata ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya, yaya batun tubansa. Babu shakka tuban mutum tsakaninsa da Allah wani abu ne da babu wani bawa da zai shiga tsakanin mutum da Allah. In ya yi wa Allah laifi ya tuba, ana na iya karɓar tubansa. Amma tsakaninsa kuma da sauran jama'a, shin za a ci gaba da karɓar hadisinsa idan malamin hadisi ne, ko labarinsa idan mai ba labari ne? To anan da yawa daga cikin malamai suna ganin tubansa tsakaninsa da Allah wannan babu mai iya cewa a'a, amma kuma daga ranar ba su ƙara karɓar hadisinsa ba ko da ya tuba. To wannan yana nuna maka girman yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba daidai yake da sauran mutane ba. Shi yasa hadisai suka zo da yawa, kusan hadisi ne mutawatiri, kamar yadda Tabarani ya tara shi a cikin wani juz'insa, hadisin man kadhaba alayhi mutaamidan falyatabawwa maqadahu minan nar. An rawaito daga sayyidina Ali, Allah ya ƙara masa yarda, an rawaito shi daga hadisin Abu Huraira, daga hadisin Al-Mughira ibn Shu'ba, da wato sahabbai da dama sun rawaito wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin Ali, man kadhaba alayya muta'ammidan falyalij an-nar, wanda duk yayi min ƙarya da gangan kawai zai kutsa kansa wuta wato shi da shiga wuta babu maraba matukar zai mutu akan haka to kawai wuta zai tafi a hadisi Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadaba alaihi mutamiran falyatabawa maqarahu minan nar wanda duk yayi min ƙarya da gangan to zai nemi mazauninsa a wuta a hadisin Al-Mughira ibn Shu'bah Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqalahu minan nar lalle yimin ƙarya ba dai yake da yiwo wani ƙarya ba wanda duk yimin ƙarya je ne mazauninsa matsugoninsa a wuta saboda yiwo annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya laifi ne babba kuma yana da hadarin gaske saboda a ciki akwai jagulawa mutane addinin su akwai dagwalwala a mutane addinin su domin zaka shigo da wasu abubuwa a cikin addinin waɗanda babu su shigo da abubuwa a cikin addini alhalin babu su daidai yake da fitar da na ciki yadda bai halatta mutum ya tsabe wasu abubuwa na addini ya ce wani a watsar da su ba ka a yi ka a ɗauke su a addinance to haka nan yake bai halatta wani ya shigo da abin da baya ciki ba to wanda zai rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko ya rika yada ƙarya da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan babu shakka yana ƙoƙarin shigo da abubuwa ne a cikin addini wanda babu su ko suka shafi aqida aqidar musulmi ko suka shafi ibadar su ko zamantakewar su ko hukunce hukunce na shari'a shi yasa muka ga cewa malamai sun dauki mataki tsatsauran mataki wajen su ga cewa sun tsare hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ganganin su daga waɗannan wato hadisai na ƙarya kuma ganganun ƙarya da ake jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallam wani tun zamanin sahabbai akwai ruwaya cikin muqaddima ta sai Muslim a lokacin sahabbai lokacin Abdullahi dan Abbas ta rana wani ya zo wajensa ana ce da shi Bushair ibn Ka'b ya zo wajensa yake cewa yake ta karanto wasu hadisai gaban Abdullahi dan Abbas ya karanta hadisi Abdullahi dan Abbas ya ce maimaita dawo ka sake maimaita wannan in ya kuma kawo shi dawo sake maimaita wannan to shi ne daga baya sai Bushair yake ce masa ni ban gane ba waɗannan da kake cewa in maimaita su kaɗai ka fahimta a cikin hadisai na ko ku su ne baka fahimta ba ko kuma su kaɗai ka yadda da su ko su ne baka yadda da su ba shine Abdullahi dan Abbas yake cewa kaga mu mun kasance muna bada hadisi kuma muna jin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da sarar muka ji an ce manzo Allah ya faɗa sai mu kasa kunnan mu bada hankalin mu domin mu saurara to amma da muka ga mutane kowa yana barin ya kawo abin da yake ya ga dama falamma rakiban nasu sa'aba wa zalul mutane sun shiga hanyoyi daban-daban na kowa yana kokarin kare abin da yake kai da ce babu sai muka zama ba ma karbar hadisi sai daga wanda muka sani ko kuma sai muka daina karbar hadisai daga gurin kowa to daga wannan yana nuna cewa tun a wancan lokaci sahabbai suka fara daukar mataki wajen gujewa wato karbar wasu hadisai wanda suke bar gurbi ba su inganta ba to daga nan malamai suka ci gaba tabi'ai suka ci gaba atba'u tabi'i da suka ci gaba aka yi ta bincike to duk yadda waɗanda suka yi ta ƙoƙarin shigo da abubuwa cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ta ƙoƙarin yaɗa su to haka nan malamai kuma suka yi ta ƙoƙarin bayanin su ya zamana har babu wani abin da zai shigo face an samu malamai sun fahimci cewa wannan abu shigo ne ba gaskiya ba ne amma su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya iri biyu ne akwai waɗanda su ba da gangan suke yi ba wato su suna tsammanin abinda suke faɗa ɗin haka ne alhalin ba haka bane su ji wata magana ta yi musu daɗi sai su ɗauka hadisi ne suke na sai su tafsana annabi ya ce waɗannan ana kiran su binnan salihai ne waɗanda asabatuhumul ghafla kamar irin su wani da ake kira Thabit ibn Musa Zahid wanda ya ji hadisi ya ji maganar Shariq ibn Abdullah al-Qadi ya zata hadisi ce shikenan ya tafi yana cewa ga hadisi da ya jo daga Shariq zuwa Jabir dan Abdullah annabi ya ce man kasura salatu bil-layl hasuna wajhu bin-nahar wanda yayi ta yawan sallah da daddare fuskarsa za ta yi kyau da rana alhalin magana ce shi ya faɗa ba ba hadisi ya faɗa ba amma shi wannan saboda gafala da susanci ya zaci cewa hadisi ne tafi yana cewa ga annabi ya ce kaza ya ce kaza daga cikin susancin shi ne ma aka ce ya dauki hadisin magana Abdullahi bin Salam riba 70 baban aisaruha an yati ar-rajulu umma cewa riba babi 70 ce mafi saukin ta ita ce mutum ya zo mahaifiyarsa wannan ta tabbata daga magana Abdullahi bin Salam wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba Abdullahi bin Salam amma ba hadisi marfu'i ba to shi daga cikin waɗanda suka mai da shi hadisi marfu'i akwai shi wannan Thabit ibn Musa Zahid to irinsu suna nan irinsu Abbad ibn Kathir al-Thaqafi wanda shi ma salihi ne mutumin kirki ne kamar da Imam Ahmad yake faɗa mutumin kirki ne amma kuma sai a zo ana gaya masa wasu hadisai da ba na gaskiya ba sai yanzu ta hadisan ne sai je yana yadawa to kaga waɗannan sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba tare da suna sani ba to amma duk wannan ba zai hana a kira abin da suka faɗa ƙarya ba inda annabi bai faɗa ba akwai kuma waɗanda saboda tsabar ƙiyayya ce da zandiƙanci yasa suka ƙirƙirar ƙarya suna jiwa sarasa ta a cikin addinin musulunci don su kawo ɓarna su lalata addinin musulunci su ɓata shi kamar wani da ake kira Muhammad ibn Sa'id al-Maslub al-Shami al-Maslub wanda saboda ba zandiƙancin sa aka yi masa hukuncin kisa to shi yana da cikin waɗanda suka ƙirƙirar ƙarairayi suna jinkinawa annabi sallallahu alaihi wasallam don su ɓata addinin musulunci akwai wani wanda ake kira Bayan ibn Sam'an shi ma yana daga cikin waɗanda suka ƙarƙaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya don su cimma wani burinsu akwai wani ana kiran shi Muhammad ibn Sa'id Mughira ibn Sa'id al-Bajali to duk waɗannan suna cikin waɗanda suka ƙarƙaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da gangan ba don komai don su cimma manufarsu ta lalata addinin musulunci za a kama ɗaya daga cikinsu ya ce ai ku je ku yi duk abin da za ku yi min ai na san na ƙirƙiri hadisai sun kai 4000 an gaya wa Abdullahi ibn Mubarak cewa ga abin da zindiƙai suka ƙirƙira na hadisai wajen 4000 suka yaɗa cikin al'umma Abdullahi ibn Mubarak ya ce ta yi shulah al-jahabiza manyan malamai za a su rayu wajen su ga sun tace waɗannan hadisai kuma haka aka yi al'umma ta samu malamai zakakurai wanda suka tsaya tsayin daka wajen tace waɗannan gurbin hadisai wanda aka rika jingina annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin bai faɗa ba abubuwa da yawa sun jawo an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma ana yi masa daga ciki akwai wanda suke yi don su lalata addinin don su soki addinin su gurɓata addinin irin shi Muhammad ibn Sa'id al-Maslub al-Shami al-Maslub daga cikin waɗanda suka rika yin ƙarya kamar irin hadisin da ya ƙirƙiro hadisi ne yake cewa ya ji shi daga Humayd al-Tawil shi kuma daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana khatabun nabiyina la nabiyya ba'di illa an yasha Allah cewa wai ya ce ni ne cikakken annabawa babu annabi baya na sai dai in Allah ya ga dama to kaga anan wato gaciya ce ta yaba wa wasu kafa su zo su annabawa ne tunda dama ai ce aka illa an yasha Allah kuma wannan yana daga cikin wadanda Allah ya so su zama annabawa to wannan illa an yasha Allah ba a cikin hadisin ya ƙara shi ne saboda kawai ya kawo wani rudu ya kuma gurbata aqidar musulmi ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne cikakken annabawa kuma za a samu wani annabi bayan sa ba to akwai kuma wadanda su kuma saboda bin wani san zuciya wani abu da suka rike suke so su goya su kawo abin da zai goya masa baya ko dai sun yi haka suna yin haka ne ko dan neman kusanci da neman shiga gurin wasu masu mulki ko masu dukiya za su kawo musu wani abu dan su ga cewa sun dadada musu ko da hadisan ƙarya ne kamar wani da ake kira Ghiyas ibn Ibrahim ya shiga wajen al-Khalifa al-Mahdi sai ga Khalifa yana wasa da tattabara yana son tattabaru to da yana ganin haka sai ya ce ai shi ma yana da hadisi ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin aw janah sai annabi ya ce ai da man ba a sa gasa sai dai gasar dawakai ko ta raquma ko kuma ta kibi harbi da kibau sai ya ce aujana ko kuma ta tsuntsaye masu fukafukai kaga annabi bai ce aujana ba cikin hadisin babu tsuntsaye to amma saboda ya ƙara dadada ma wannan khalifa sai ya ƙara wani abu cikin hadisan dan ya ci mu bukatar sa khalifa ya sa aka bashi dirhami aka bashi dirhami 10,000 bayan ya tafi sai yake ce ashhadu anna qafaka qafaka zat na tabbatar wannan kiyata ka kiyar makaryaci ce yasa aka kama wannan tattabara aka yanka ta kaga wannan ƙarya ce rikikira ba dan wani abu saboda biyan bukatar sa da wani san zuciyar sa irin wannan an samu wanda suka kirkire karerai ko dan su kare wata mazhabar su ko wata ra'ayin su ko wata fahimtar su sai su ga cewa bari su kirkire ƙarya su ingina annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka kirkire karerai suna jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallama na falalar sayyidina ali ko falalar sayyidatuna fatima radiyallahu ta'ala anha suke fadar abubuwa da ba a fade su ba su faru ba kuma annabi bai fade su ba su ce annabi ne ya fada na falalar ali ko na falalar fatima abdurrahman ibn abi layla yake cewa nayi tafiya da sayyidina ali nayi tafiya da shi yace ban taba ganin mutumin da aka rika yiwa ƙarya ko aka rika jingina masa ƙarya ba kamar shi to babu mutum da aka jingina wa ƙarya a fada abinda bai fada ba ko a ce an fada a kansa kamar yadda aka yi wa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu to an samu irin waɗannan su kuma waɗanda ƙarerai ne suke kirkira domin su kare wata mazhabar da suke ji da ita kamar wanda ake kira Amr ibn Abdul Ghaffar daga cikin wanda ya riga kirkirar hadisai na falalar ahlul baiti ya kirkiro wasu kuma na sukan sahabbai yana da cikin al'umma to duk malamai sun gano shi sun kuma bayanin irin katobara da yi kamar wani da ake kira Muhammad al-Salji wanda shi kuma ya kirkira hadisai na ƙarya na tashbihi na kwatanta Allah subhanahu wata'ala da wasu halittu ko da halittunsa dan ya bata ahlus sunna yace ahlus sunna ga irin hadisan da suke ruwaitowa alhalin kuma ƙarya yake shi kirkire su to irin wannan an samu wannan ko da suke kirkira hadisai ba don kuma saboda su fadi wasu falalar wasu garuruwan su garin su ga ma hadisi annabi ya ce kaza akan garin su ko ta mazhabar su kamar wanda suka kirkira hadisan ƙarya suna cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Abu Hanifa ya yi soki Shafi'i ko kuma su waɗancan su kirkira su ce su kuma ga wanda annabi ya yi Abu Hanifa Shafi'i ya soki Abu Hanifa to duk waɗannan an same su waɗanda sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da gangan saboda wata buƙatar su banda su kuma akwai waɗanda su kuma suna yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da niyyar cewa wai su suna taimakon addinin Allah wai suna ganin cewa annabi ya hana ai ƙarya da za ta cutar da shi ne amma ƙarya da za ta taimaki addinin sa wannan babu komai a yi saboda haka sai su rika kirkirar hadisan falala sai ce abu kaza kai za annabi ya ce zaka samu falala kaza kai kaza sau kaza zaka samu falala kaza ka karanta sura kaza ka sallar raka'a kaza zaka samu falala kaza duk ƙarya ne annabi faɗa ba amma sai su faɗa suna yadawa in an taba su aka ce ya kuke haka sai to ai mu nan mun yi ne dan mu dawo mu sa mutane su yi addini haka mu abinda muke kawowa na ƙarya din ba zai cuci addini ba taimakon addini zai yi to wannan babu shakka huduba ce ta shedan a can da an samu irin wannan kamar wani da ake kira Nuh ibn Abi Maryam Abu Isma wanda ya kirkiri hadisan ƙarya ya jingina su zuwa ga Ikrima dan Abbas zuwa Ikrima shi kuma daga dan Abbas shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana fadan falalar surorin Alkur'ani sura bayan sura kowace sura sai ce ya ji Ikrima ya ji daga Ibnu Abbas ya ji daga Annabi ya ce ga falalar wannan sura haka ya dauko surar Alkur'ani din nan 14 haka ya musu kowace sura ya fadi falalarta aka ce to kai wannan ina ka samu shi aka je aka samu shi Nuh ya ka samu waɗannan hadisai gashi dai manyan almajiran Ikrima ba mu ji suna ka hadisan nan ba sai kai kadai yace a shi ya ga mutane ne sun watsar da alqur'ani sun rungumi fiqhu na Abu Hanifa da Maghazi da Ibn Ishaq sira ta Ibn Ishaq shi yasa shi kuma ya kirkiri waɗannan hadisai dan ya dawo da mutane san alqur'ani da falala wato sanin falala alqur'ani ta aka yi kirkiri ƙarya ya jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani da ake kira Maisara ibn Abdurrabbi shi ma aka yi kirkiri maganganu na ƙarya ya jingina manzo sallallahu alaihi wasallam da niyyar wai zai dawo da mutane san addini da abin nan to irin waɗannan kusan a yanzu muna ga irin waɗannan suna ta yawan yawo wato musamman ma yanzu da aka samu abin nan a hanyoyin sadarwa na zamani da ke kira social media irin su Facebook irin su WhatsApp din nan su Twitter da sauransu musamman WhatsApp so zakai ta ganin ana tura wasu abubuwa na ƙarya ce zunzurutunta ana tura kuma farko sai an ce manzon Allah ya ce ko Jibrilu ya zo gurin manzon Allah ya ce da shi ka karanta kaza ko ka kai sallah kaza ko ka rika jan abu kaza kafa kaza karshe sai a ce ka yada mutane kai ma ka samu lada ce in ka tura mutun kaza kai ma kana da lada kuma kaza cewa ana ta tuturawa kuma wadanda aka fi rudu da wannan irin mata masu san falala saboda haka da sun ji wani abu na falala shikenan sai a ta turawa to babu shakka wannan hadarin gaske duk mutum da zai rika tura abin da bai da tabbaci cewa ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da kamar shufa wajen yada ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya ce ai ba shi kirkira ba ko ba kai ka kirkira ba ai an umarce ka da ka tsaya kai bincike kafin ka yada sai ka kin bincike sai ka yada shikenan ka yada wa kanka saboda ka duk wanda ya yada a dalilin yadawarka kana da kamar shufa saboda ka kaga ba karamin hadari bane tun ya shiga cikin sahun waɗanda za a tashe su a ce gashi nan cikin waɗanda suke wa Annabi ƙarya a layira gan shi tsamo a cikin su ya akai to ga hanyar da ya zama cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddasa bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin wanda duk zai bada hadisin da malamai suke ganin ƙarya ne shi kuma ya dauka yana yada shi Annabi ya ce fa huwa ahadul kadhibin to yana daya daga cikin makariyata to ba shi ya kirkira ba amma tunda har bai yi taka tsantsan ba ya je yana yadawa Annabi ya ce to yana cikin makariyatan shi ma don haka duk wanda zai rika yada irin waɗannan abubuwa a social media ko ba shi ya zauna ya tsara ƙaryar ba tura masa akai shi ma ya tura to ranar gobe kiyama an ka tashi tattaro makaryata wanda suke wa Annabi ƙarya to zai tsantsa kansa a cikin Allah ya kiyashe mu saboda wajibi ne a yi taka tsantsan wajen ga cewa duk abin da za a jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam a tabbatar ta hannun masana wanda suka karanta abin cewa wani abu ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake eh Annabi ya faɗa to sannan in ya so sai ka yada ka samu ladan wanda ya da ilimi amma in dai haka nan ka dauka kana yadawa ba tare da bincike ba sannan daga baya aka gano ba mai kyau bane to fa duk wanda ka yada ba ka yada masa ƙarya kuma kana cikin wanda suka yi ƙarya haka ya kamata mutane su kula musamman a yanzu wani abin ma idan ka gani sai ka ji kamar ma wani maƙiyin Allah da manzansa ne ya zauna ya shirya don yawan musulmi dariya ya faɗi wasu abubuwa ya shirya wata magana sai ka ga ya jefa ko shikenan sai aka cafa ga ana ta watsa ta babu shakka wannan yana nuna cewa al'umma tana cikin wani hali na jahilci mai zurfi akwai buƙatar malamai su ƙara tashi tsaye wajen su ga sun wayar da kan al'umma domin su san addininsu na ƙwarai domin su bauta Allah yadda ya dace Allah ya sa mu dace
to amin sun amin malam Allah ya saka alkhairi sai mai mutu farko a yau tana cewa assalamu alaikum yace malam yana bin sallar asuba a masallacin da suke yin alqunut a asirce a raka'a ta biyu shin menene asalin yin hakan kuma idan an yi shiru din me ya kamata yayi
magana alqunut malamai sun kasu gida-gida wajen yin alqunut akwai cikin malamai wadanda suke gama ba wata alqunut a sallah ko ma wace irin alqunut ce sawan alqunut ta sallar asuba ko alqunut ta nawazil wato irin wani abu ya faɗo na musiba ai alqunut ko kuma alqunut ta witri so duk ba su yadda da kowace alqunut sune al-ahnaf mutanen da suke mazhabin hanafiya akwai kuma wadanda suke ganin ana yin alqunut asuba sallar asuba sune malikiyya da shafi'iyya akwai kuma wadanda suke ganin ana yin alqunut inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqunut a bari inda ya bari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alqunut an-nawazil wato yayin da wani abu ya faru Annabi ya alqunut a sallolinsa duka biyar bai ware sallah banda wata ba yayi duka sallolin sa biyar yayi wata guda yana yi har lokacin da Allah subhanahu wataala ya dakatar da shi laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibuhum fa innahum zalimun lokacin annabi ya dakatar da yin wannan alqunut din to suka ce in ta kama saboda wani dalili ana buƙatar ayi alqunut saboda ta nazila shugaba na musulmi ce ayi alqunut saboda ta musiba da ta auko wa al'umma Allah ya yi musu ita to sai ayi in an tashi kuma za a yi duka salloli ne biyar ba za a ware ko wace guda ɗaya ba sannan kuma ana yin alqunut ta wutiri yayin da mutum ya sallar wutiri shi yana yi mata alqunut to waɗannan su ne maganar da yawa daga cikin malamai magabata cewa ana yin alqunut inda annabi ya yi ana bari inda ya bari ware sallar asuba da alqunut wannan bai tabbata ta fuskar hadisai wanda suke ingantattu ba amma wannan ba shi yake nuna cewa in mutum yana alqunut ba abin shi sallah ba a hatta su malaman da suka tafi akan cewa ba a yi suna cewa idan mutum ya zo ya samu waɗanda suke sallah suna alqunut zai bi su sallah za a yi sallah da shi illa iyaka da in suna alqunut din yayi shiru har su gama a yi su tafi sujjada shi kenan sallarsa kuma ta yi babu kuma batun sai ya yi mata sujudu sawi
to ne ke cewa assalamu alaikum malam tambayarsa ita ce ita wata sallar nafila da aka ce ana yi raka'a ko kuma za a yi raka'a huɗu kafin azhar shin za a ɗi duka huɗun ne ko kuma zai yi biyu ya yi sallama ya sake wata biyun ya yi sallama
sallar hudu da ake yi kafin azhar da bayan azhar ko ana yi kafin azhar ana yi kuma hudu bayan azhar siga bi gare ta ko dai yayi ta da tahiya tsakanin rako'i bi ba tare da sallama ba wato yadda yake yin sallah mai raka'a hudu sai da kake sallar azhar za ka yi biyu kai tahiya ka tashi ka sake biyu kai tahiya kai sallama ko dai yayi su da wannan sigar ko kuma yayi su biyu yayi biyu yayi sallama yayi biyu yayi sallama kowanne yayi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli wan nahari basna basna da cewa akwai magana akan ƙarin wannan hari din to amma dai malamai sun tafi akan cewa yana iya yin ta biyu kuma yana iya yin ta hudin gaba daya da tahiyya a tsakanin su kamar yadda yazo cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha
to sai ta kuma take cewa mallan ita ce take son yin sallah a cikin dare wani lokacin in bata yi wutiri ba da niyyar za ta tashi sai ta makara to mallan za ta iya yin wutirin in ya so idan ta tashi sai ta kuma yin raka'a ɗaya ta zama biyu kenan idan ta gama sallolin nata sai ta yi wani wutirin daga ƙarshe
idan ta san za ta tashi to kada ta yi wutiri in tana jin wato a ranta cewa za ta tashi sai ta hakura da wutirin in ya so ta yi shi daga ƙarshe amma idan tana da zato mai ƙarfi cewa watakila ba ta tashi ba shikenan sai ta fasa yin wutirin abinda sai ta yi wutirin in ya so kuma in har Allah ya dafa ta tashi sai ta kawo raka'a ɗaya don ta zama ta cike wannan wutirin ko kuma ma ta haƙura da wutirin wato tana iya barin wancan wutirin da ta yi na farko duk da dai a nan ba ta samu sunnar sanya wutiri shi ne ƙarshen sallar ta ba amma kuma ta faɗa cikin lawutira da filaila ba cewa kar ta yi wutiri biyu a dare ɗaya to ko dai ta cika shi kamar yadda wasu malamai suke gani ta tashi ta yi raka'a ɗaya ta cika shi waccan raka'a ta zama ba wutiri ba ko kuma ta haƙura da wutiri ɗin ta yi sallolinta abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta mata
to sai wannan mai tambayar yake cewa assalamu alaikum tambayar ita ce yace ya hau abin hawa na haya sai ya kasance inda zai sauka ya fi adadin kuɗin da yake da shi a aljihunsa saboda sai ya sauka kafin a ƙarasa wajen da ya kamata ya sauka domin ya samu sauƙin wannan kuɗi amma kuma sai ya kasance shi mai abin hawan ya ce lallai sai ya bashi kuɗinsa cikakke shi kuma Allah ya sani ba shi da abin wato cikon kuɗin da zai bashi amma sai ya ce shi haka zai bayar tunda ba su ƙarasa can inda ya kamata ya je ba to saboda sai shi wannan mai abin hawa ya ki karɓar wannan kuɗi ya ma wuce ya bar shi a tsaye shi kuma yana ce masa ya zo ya karɓa amma ya ki tsayawa bai saurare shi ba shi ne ke cewa shin wannan menene matsayin wannan kuɗin nasa da suke wajensa da ya ki karɓa
to na farko dai bai yi daidai ba ya kamata idan bai da kuɗin da zai kai shi inda yake so je to kada ya hau abin hawa mutum dai shi mai abin hawa in ka hau inda yake kai mutane ana bashi kudin sannan zai kai ka ba wani magana ko ka zo tsakiya ko a ba karasa baka ce kai zaka sauka ka bashi kudin sa abin ba haka ne aka saba ba to kuma abubuwa da aka ga aka saba da su ba sai an yi sharadin su na farko ba al ma'ruf wa urfan kal mashrut sharban tunda an riga an san cewa in ka hawo daga guri kaza to guri kaza ake sauka nan kuma ga abin da ake bayarwa ka hawo ba tare da bayani ba sai an fara tafiya ka ce barin sauka nan saboda kudi ba su cika ba bayani ya watakila shi bai zai so yayi wannan harkar ba kila kujerarsa zai so ya dauko mutum da zai kai shi har inda ake dan ya karbi kudin su cikakke saboda ka rashin yi masa bayani sai ka zo yanzu ka ce ka sauka ka bashi kudi ba su cika ba wannan kai rashin gaskiya kuma kudin sa ne a hannunka ya tafi yaro maka sai ka neme shi ka bashi kai ta neman sa in ka rasa shi to kaka ci wannan kudin ka kai masa sadaka kuma duk ran da Allah ya sa ku hadu ka biya shi kudin sa
to sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam yene hukuncin wanda idan suka bude wajen kasuwanci suke sawa ayi musu saukar alqur'ani shin kuma hakan ya halatta
ba ai da wani asali ba inda aka ce dan zaka yi kasuwanci kai sauka alqur'ani wani mutane suna yin abubuwa da ka abinda ba shine shari'a ta ce ayi ba sai suke dauka su kuma su tsara wa kansu wanda ake bukata kai addu'a Allah subhanahu wataala ya sanya albarka babban abinda zai sa maka albarka cikin harkar kasuwancin ka shine kai gaskiya ba ka sauka alqur'ani ba shine kai gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in sadaqa in bayyana wa sadaqa burika lahu ma fi bayhima idan masu ciniki saye da sayarwa za su yi gaskiya su bayyana har hajar su su fito komai su yi shi a fili annabi ya ce burika lahu ma fi bayhima sai a sa musu albarka cikin kasuwancin su haka babban abin da zaka yi ka samu ci gaba a kasuwancin ka shine ka zama mai gaskiya amma ba ka yi maka sauka alqur'ani ba kuma ka ci gaba da cutar jama'a saboda shi ka sauka alqur'ani ba daga cikin abin da aka ce za ka bude shago ka je ai maka shi wannan wani abu ne da molanka kawai mutum yayi kuma ba lalle ne ya ga wani sakamako wataƙila ma ya ga sakamako akasi saboda yayi ba abin da ba shi aka sashi ba
to sai sakon Abubakar bin Usman Tisha mai yake cewa ya matsayin sallar matasa masu sanya wando da ake kira da crazy ai yage wasu ma har gwiwar su zaka gani a waje shin ya matsayin sallar su
to sallah abin da ake bukatar mutum mai sallah ya rufe daga samansa da kafadunsa har zuwa gwiwoyinsa wannan namiji akalla abin da ake bukata a kunsa kenan idan ya fito da gwiwoyinsa ko cinyoyinsa to ba a cewa sallar sa ba ta yi ba don wannan al'aura ce mukhaffafa sallar sa ta yi wasu na cewa irama abin nan in akwai lokaci amma dai sallar sa ta yi sai dai kuma ba ta samu kamalar da ake bukata ba ta khudhu zinatakum inda kulli masjid bai samu cikakkiyar shiga da ya kamata mai sallah ya samu ba amma sallar sa ta yi saboda ka shi mai wannan wando crazy da gwiwarsa ta fito yayi sallah sallar sa ta yi yanzu magana kuma da za a dawo ayi magana sa crazy din shi crazy din ya zama na shiga ce ta wasu waɗanda suka shahara da rashin tarbiya da rashin mutunci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum wanda zai kwaikwayi wasu mutane kwaikwayi tafiyar su ko maganar su ko shigar su to yana cikin su shi ma ranar gobe kiyama zai tashi cikin tawagar crazy kaga wannan ba abu ne mai kyau ba ya kamata musulmi kullun ya kokarin kwaikwayen mutanen kirki ba mutanen da suke ba na kirki ba yawanci za ga dabi'a ce ta wanda ba ma musulmi ba yan shaye shaye yan kwaya yan shan giya mazinata su suka shahara da wasu abubuwa shikenan kuma ya'yan musulmi su dauka suna daukan abin birgewa ne shi dan ya kawata musu abin da yake mummuna su rika ganin shi kyakkyawa wannan yana cikin babban bala'in da zai iya samu mutum Allah ya sa masa wato shi dan ya kawata masa abin da yake mummuna har ya rika ganin shi mai kyau wa yuqza 'ala al-mar'i fi ayami mihnatihi hatta yara hasanan wa laysa bil hasani saboda wannan crazy din da ya saka har yake kwaikwayon waɗanda suke crazy mahaukaci har yake kwaikwayon waɗanda suke mahaukata ko shakka wannan wani abu ne na tabewa da kaucewa da shiga cikin hanyar shedan ya kamata mutum ya guje masa magana sallar sa wannan kuma ita wani abu ne daban ita matukar dai ya rufe al'aurar mughallaza to sallar sa ta yi
to sai wannan take cewa assalamu alaikum malam mutun zai iya yi wa yara biyu ko uku addu'ar bacci ta mutun daya ya shafa wa gaba dayan su
kowanne yayi masa kowanne ya karanta ya shafa masa ba yi musu kudin gora ba
wannan kuma yake cewa shin ma'aurata za su iya kwanciya da dan su dan shekara 4 a gado daya
to wani abu ne wanda ya saba urfi ya har yaro ya kai wa yanda kuma akwai wanda za su kula da shi bai kamata a kai shi gado ɗaya ba ba a cewa haramun ne domin bai kai wani lokaci da zai tarzizi ba amma dai a al'adance ba haka abu yake gudana ba
to sai mai sako na gaba yake cewa wato malam uba ne da ɗansa da ya haifa suka auri ya da kanwa wato uban ya auri yar shi kuma ɗan ya auri kanwa shin hakan ya halatta
babu komai ko da uwa da ƴa ne suna iya aure uba ya auri uwa dan ya auri ƴar ba ba wani ba ciki
to sai ta kona mai sakon take cewa dan Allah malam menene hukuncin mutumin da zai ce ɗansa sai ya saki matarsa akan wai likita ya ce ba za ta haihu ba alhali ita kuma matar ta sama da kanta ta ce ya ƙara aure amma duk da hakan uban ya ce sai ya saki ta shin dan Allah malam tana buƙatar ƙarin bayani
uba bai da hurumin ko uwa ba su da hurumin su ce dole dan su ya saki matarsa haka kawai saboda wani dalili da ba na shari'a ba baya daga cikin dalilan shari'a kasancewar mace bata haihu ba ko bata haihuwa a ce sai miji ya saki ta ba wai magana da zai ƙara aure ba a ce sai ya saki ta wannan baya daga cikin hurumi da shari'a ya bawa iyaye an bawa iyaye hurumi na a yi musu biyayya amma kada biyayyar ta su ta kasance ta saba Allah ko za ta cutar malamai suna cewa biyayyar da za ta cutar da ɗa baya halatta uba ya sa ɗan ya yi masa ce yi masa abu kaza amma in ya zai cutu suna magana hatta dukiya da aka ce misali an tauba lokali a bika in ya taɓa dukiyar ɗan zai cutu to bai halatta ya taɓa ba ce kai ka kawo dukiyar nan ta zaki transfer transfer ɗin kuɗin nan da ke akawun naka duka in ya transfer shi kenan harkar kasuwancin ta durƙushe dan abin da yake kawo wa iyalansa ba zama babu wannan cutarwa ce saboda kawai zai masa biyayya a nan ba to haka nan matarsa ma ba zai ce kawai ka saki matarka ba saboda ba ta haihuwa ko saboda ni na tsane ta ko saboda kaza wani abu ne da ba shari'a ce ta ba shi hurumi yayin wannan ba in yau wani abu ne wanda kula cewa tana cutar da shi a cikin addininsa misali ya kula cewa matar nan ta sa dan nashi yana yin wasu abubuwa da bai kamata ba addinance yaga cewa dan sa yana ya kama wata hanyar to anan zai iya zai masa wannan umarni domin ceto shi ne daga cikin wata halaka amma kawai saboda wani dalili da bai takara karya ba maganar haihuwa wannan daga Allah ne Allah shi ke bada haihuwa shi yake bawa wanda ya ga dama haihuwa ya kuma hana wanda ya ga dama so haka ba abu ne a hannun mutum ba bare shi ya yi ko ya ƙi so haka idan har ta ta yarda ya yi aure to bai da cewa sai ya sake ta dan ya cutar da ita ya cutar da ɗan nasa idan har yana son matarsa saboda haka babu magana da ya masa biyayya akan abin da ba huruminsa ba ba haƙƙinsa ba
wannan ce assalamu alaikum malam da Allah su wane ne zindiƙai
zindiƙ shi ne mutumin da yake bayyana musulunci amma kuma zuciyarsa kafiri ne shi a da can ana kiransu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiransu munafukai shine abinda alqur'ani ya zo da shi an kira su munafukai so wanda duk yake duk wanda yake irin boye abinda yake na kafirci a zuciyarsa sannan kuma a bayyane yake nuna musulunci to wannan shi ake kira zindiki kuma hukuncin kafirai ne musamman ce wurin Allah hukuncin kafirai ne duk cewa a duniya ba a masa hukunci da kafirci sai idan ya bayyana wato an same shi abin ya bayyana ya kuma ci gaba da wannan abu to za a yi masa hukuncin kafirci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hukunta wa munafukai hukuncin kafirai ba wato ta hanyar in an tashi yaƙi na kafiri da musulmi a kashe su ko a hana su shigowa masallaci su yi sallah ko abin ne su a makabartar musulmi ba a musu wannan hukuncin ba saboda a zahiri suna bayyana musulunci sai wanda ya fito fili ya bayyana kafircin nasa to shine wannan za a yi masa hukuncin kafirci to zindiki shine ake kira abin da munafiki shine ake kira zindiki kuma daga baya tasattar bil islam daga abin da ya fake da musulunci amma kuma kafirci ne a zuciyarsa yana ta kokarin kuma ya zai ga cewa ya kawo musulunci matsala
to sai Haruna Ungwa uku yake cewa dan Allah malam ya mutum zai yi ya gane ibadar sa ta karbu
to bawa yana bautawa Allah ne khaufan wa tamaa haka Allah yace kuma cikin tsoro da kwadayi ya dauna na ragaban wa rahaban yana bautawa Allah yana kwadayin a karba yana kuma tsoron ko ba a karba ba lazina yutuna ma ata wa qulubuhum wajila shi wadanda suke yin abinda suke yi zukatan su a tsorace to wannan shine abinda musulmi zai ce in yayi aiki ba kawai yana so ya ga wani abinda zai nuna na an karba aiki na sai dai ya kikkiawan fata Allah ya sa a karba aiki na Allah ya sa a karba aiki na ya sa tsammanin ubangiji zai karba aikin sa kada ya zama yana da sa'atu zanni billah ya zama mai muna zato ga Allah cewa aini ina gama abinda nake a'a ya rika sa tsammanin za a karba amma kuma kada ya zarme kuma ya ganin cewa ai na riga na yi dole ma a karba a'a zama da bainar khaufi war raja waɗannan abubuwa biyu dole mutum ya tafi da su ba ka da wani abin da zaka yanke cewa tabbas aiki na kaza ni na ji kawai ma an karba wannan ba zai iya wannan ba lokacin da wahayi yake sauka lokacin da za a iya samun wannan amma bayan yankewar wahayi sai dai ka yi shi bainal khawfi war raja ka rinjayar da janibin khawf janibin raja cewa ubangiji ya karbi wannan aikin naka akan cewa lokaci akwai alamu aka cewa lokaci akwai alamu kaga cewa abubuwan da kake yi na alkhairi ba su tsaya ba to wani ya nuna cewa na baya ma ya karbu dukkan hasana tana haifar da wata hasana kai aikin mai kyau to wani aikin mai kyau zai haifar maka da wani aiki mai kyau zai haifar maka da wani aiki mai kyau zaka ga tana abin yana ta ci gaba yace alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albirr wa inna albirr yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yatahara as-sidq hatta yuktaba inda Allah siddiqan to zaka kaga aiki ne da zai na mai kyau gaskiya nan ta jashi zuwa ga aikin alkhairi ya jashi zuwa ga aljanna annabi yace mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya yana kintatan gaskiya a komai nashi har sai ya zama siddiqi a gurin Allah so akwai alama da zasu mutum ya kara samu inshirahu sadr wato kirjinsa da yalwa ba zai ji kunci ba da ke nuna cewa Allah subhanahu wataala yana karbar ko ya karbi ayyukan da ya yi amma duk wanda yana cikin da'ira ta raja ko husnul zanni billah to fata da kuma kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala
to sai shi kuma ne ke cewa da Allah malam ya halarta mutum ya shiga ban daki kuma da akwai iyafis a kunnensa yana sauraron karatu ko wani abu
ana karatun Qur'ani baka shiga karatun Qur'ani kana jin shi a cikin bandaki ba gurin bandaki wani guri ne da tun yake biya bukatar sa ya fito sannan ya ci gaba da abin da yake amma ba zai shiga karatun abin da bandaki yana jin karatun Qur'ani ba daidai bane
da sai Abdullahi Gurzo shi kuma yake cewa yana son karin bayani akan bayyanar Dajjal yace kuma idan ya tashi bayyana haihuwarsa za a yi ko kuwa bayyana kawai zai yi
Dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu a kansa a cikin hadisai da yawa har ma lokaci sahabbai wanda Huzaifa yake cewa annabi ya yi mana sa sai mu zata kamar ma da mun dan zagaya bayan gari cikin itatuwa zamu ci karo da shi saboda irin yadda annabi yake tsoratar da sahabbai Dajjal ya cewa babu wani annabi da Allah ya aiko tunda kan annabi Nuhu face ya gargada al'ummarsa Dajjal ta kai Ibn Sayyad wani mutum fitinanne da aka yi a nan Madina sabai suka karkata ma ko shine Dajjal ko shine Dajjal shi kuma yana cewa shi ba shi bane Dajjal wasu suna rantsuwa cewa lalle su sun yarda shine Dajjal amma dai magana mai inganci cewa Ibn Sayyad wani boka ne amma ba shine Dajjal ba saboda Dajjal ba zai shiga Madina Makka da Madina ba shi ko wannan a nan Makka a Madina aka haife shi kuma ya je Makka abin nan so ba shi bane Dajjal akwai hadisin jassasa shine hadisin Fatima bint Qais wanda Imam Muslim ya ruwaito wanda a ciki Tamimud Dari yake ba da labarin cewa jirgin ruwan su ya kife da su suka fada cikin wani tsibiri a wannan tsibirin da ya fada a nan ne ya ga mu da dujal da ya ga wani mutum da har yayi masa tambayoyi ya zo yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya gaskata shi saboda da wannan ne suke cewa dujal yana nan a wani tsibiri wanda lokacin bayyana su in yayi Allah subhanahu wataala zai ba shi iko ya bayyana
to sai Mika'il Umar Muhammad kurna yake cewa mutum ne sujada kabali ta kama shi sai ya sake mantawa har sai da yayi sallama sannan ya tuna shin ya zai yi gyara sallar sa
in mutum ya kamata ya sujada kabali sai ya sallama sai daga bayan sallama ya tuna sai ya sujudu abin nan ba'adi ta koma ba'adi sai ya sujada raka'a abin nan sujada biyu ya sallama
shi kone ke cewa malam mutum ne yana sallar sai ya manta ya karanta fatiha a boye a inda ya kamata ya bayyana shin ya zai iya gyara
gana sahihiya shine mutum ya manta inda ya kamata ya bayyana ko ya bayyana inda ya kamata ya boye babu wani sujudu sahwi a kansa saboda in ya riga ya karanta in bai ka gama ba sai ya ci gaba da bayyana karatun sa kuma ya riga ya gama ne shikenan ba wani abu a kansa wanda ita ce magana mafi inganci
shi kone ke tana tambaya ne akan wani abu da ya ji ana cewa wanda ya kai shekara 40 Allah zai so shi wanda ya kai 50 za a rika yafe masa zanubansa sannan idan mutum ya kai shekara 80 za a sanya mala'iku su so shi shin hadisi ne
wani hadisi ne na ƙarya ba na gaskiya ba amma ba ma yadda ya faɗi shi hakiki ba sai ya kai 70 ya kai 40 sai hadisin cewa in ya kai 40 Allah zai tsare shi daga wasu cututtuka zai tsare shi daga cutar albaras da cutar kuturta da cutar hauka sannan in ya kai 50 Allah zai azurta shi da maida al'amarinsa ga Allah in ya kai 60 Allah zai abin ya kai 70 ne daga nan ne akace in ya kai 70 qabilallahu hasanatihi wa tajawaza an sayyiatihi Allah zai yafe masa laifukansa ya karba ayyukansa in ya kai 80 Allah zai gafarta masa in ya kai 100 kuma shikenan zai zama in ya kai 70 lokacin Allah zai ce mala'iku su so shi ya so shi ya sa kuma mala'iku su so shi in ya kai 80 haka dai hadisin ya zo da irin waɗannan bayanai amma hadisin Anas ne yana cikin al-mawdu'at na Ibn al-Jawzi hadisi ne mawdu'i hadisin ƙarya ne ba na gaskiya ba ne
sai wannan ke tambaya ingancin hadisin da yace Allah yana da sunaye 99 wato 101 wanda ya dace su zai shiga aljanna daga malam dadi gyaɗe-gyaɗe
hadisin haka sahihi ne wanda ya zo da lissafin sunayen shine bai inganta ba riwayar Tirmidhi ta Al-Walid ibn Muslim wanda ta zo da ƙididdiga sunayen amma hadisin asalinsa yana cikin sahihai inna lillahi 99 asman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna sahihi ne
to sai wani kita assalamu alaikum yace ya sanya wa yaransa suna ko kuma ta sanya wa yaranta suna Muhammad Musayyib amma kamar ta jima ko kuma ya ji malam ya fassara kamar da wani abu maras kyau shi kuma ya ji ana ambatar sunan cikin ingantattun hadisai shine yake neman ƙarin bayani
ba wani suna Muhammad Musayyib ba sai wani hadisi ya ji Muhammad Musayyib ba akwai Sa'id ibn al-Musayyib ko Musayyib duk ana faɗa Musayyib da baya son a ce masa Musayyib shi abin ya ce sayyaba Allahu man sayyabani babansa ne al-Musayyib ibn Hazan al-Musayyib din sahabi ne sunan shi al-Musayyib ibn Hazan shi kuma Sa'id din shine sayyidu tabi'in shugaban tabi'ai ana ce mana masa laƙabi da shugaban tabi'ai Sa'id ibn al-Musayyib al-Majran Abu Huraira amma Muhammad Musayyib wannan babu wani mai wannan sunan
to sai wanda ke cewa assalamu alaikum malam yana tambaya ne akan wata addu'a wajjatu wajhi ila alladhi fatara as-samawati wal ard zuwa karshe shin ta tabbata ita ce a cikin addu'ar budi sallah
na'am hadisin sahihi ne yana cikin sahih Muslim hadisin Ali ibn Abi Talib da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sallar dare ya karanta wannan a cikin sallah a lokacin da ya zo bude sallah wajjatu wajhi ila alladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ana min al-mushrikeen har zuwa karshe doguwar addu'a ce da ta zo a cikin sallar dare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi ne sai yana cikin sahih Muslim.
To shi kuma ne yake cewa malam kasuwancin da ake yi a bada shinkafa a ce za a biya a wata biyu a dora kamar 1000 ko 2000 shin ya halarcin hakan daga Abba Muhammad?
Babu komai, mutum ya baka shinkafa ana sai da ita buhu 1016 ya ce kawo 1017 ko ana sai da 15 ya ce kawo 16 bayan wata ɗaya ka biya ko kowai bayan wata biyu wani babu komai a ciki.
To sai wani shi mai gita assalamu alaikum, tambayar sa menene matsayin ƙira'ar warsh kuma ya ingancinta a musulunci?
Warsh ɗaya ne daga cikin makaranta alkur'ani wanda ya yi karatun alkur'anin sa a wajen Nafi', yana da ruwaya da kiranta ruwayar warsh annafi', rikutacce ce ruwayar da nan ƙasashen mu na Hausa da ƙasashen al-Maghrib al-Arabi suka ta shahara kafin Wahabs ta zo ta mamaye ta. Tana daga cikin hanyoyin da aka karanta alkur'ani, aka rawaito karatun alkur'ani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi warsh din lakabi ne na shi mai abin da ina da sunan shi Usman ibn Sa'id al-Misri. Shi abin da shi warshi din lakabi ne shi Nafi'u, malamin sa shi ya sa masa wannan lakabin din. In ya zo ce ikra ya warshan shine kamar tattabara, ce ikra ya warshan, to shine shi ake takaita sunan ke ci masa warsh, amma sunan sa Usman.
Kuma lallai sakar alkare masu sauraron mu duka da wannan muka kawo karshen a wannan mako, sai dai kuma za ku yi aiko da sakonin tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text a 0818985860 da kuma 0800554413, sai kuma sakon WhatsApp akan 0703640415, ko kuma cikin adireshin email na fatimrahma@yahoo.com da kuma shafin fatimrahma da dandalin sada zumunta na Facebook. Amadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da Kenan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin naku. Da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما